Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 19 ga watan Yuni na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi wata tafiya da ba kasafai aka saba gani ba a wajen birnin Kyiv domin ziyartar birnin Mykolaiv da yaki ya lalata a kudancin kasar. Yayin da ake ci gaba da gwamza kazaman fada a gabashin yankin Donbas. Ana gwamza kazaman fada a ƙauyukan dake kusa da gabashin birnin Severodonetsk a cewar hukumomin Ukraine. Sojojin Rasshin shafi makonni suna yunkurin karɓe ikon birnin Severodonetsk. Sahi Haide, gwamnan yankin gabashin Luhansk, ya faɗi ta kafar sadarwa ta Telegram cewa yanzu mafi munin faɗace-faɗace suna kusa da Severodonetsk. Rasha bata karɓe ikon birnin baki ɗaya ba. Ya ci gaba da cewa a ƙauyukan da ke kusa ana gumurzuwa matuƙar wahala a Zolet. Suna ƙoƙarin kutsawa ciki amma sun kasa. Masu kare mu suna yaƙar ƴan Rasha ta ko'ina. Haide ya kuma bayar da rahoton cewa sojojin ƙasar Rasha na ci gaba da lugudan wuta a Lyshchank, wani birni da ke kan wani kogi daga Severodonetsk, wanda har yanzu ke hannun ƴan Ukraine. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya ce rukunin ƙasashe bakwai masu jagorantar demokaradiyya za su fito ƙarara a taronsu na gaba cewa Ukraine za ta iya sa ran samun tallafi da take buƙata, muddin hakan ya dace. A wata hira da kamfanin dillancin labaran DPA na Jamus da aka buga jiya Asabar, Scholz ya ce yana son yin amfani da taron mako mai zuwa da takwarorinsa na G7 a ƙauyen Elmau na Varavia domin tattauna makomar Ukraine ta dogon lokaci. Ya ce za su ci gaba da tallafawa Ukraine muddin ya dace. Ya ce suna son tabbatar da cewa abinda shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya hango bai yi aiki ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar ne aka gudanar da zaben gwamna a jihar Ekiti, inda sakamakon zaben da hukumar zabe ta Najeriya INEC ta fitar ya nuna jam'iyyar APC ta samu nasara kananan hukumomi 13 cikin 14. Wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya zanta da wasu da suka shaida kidayar ƙuri'un zaben.
Wata agent ta ce zaben ya tafi daidai.
This was very peaceful. APC party agent.
Gallo Sani, SDP.
To ya kaji da sakamakon wannan zabe?
Alhamdulillah. Na yi happy da wannan zaben, ba damuwa, alhamdulillah.
Zaben ya gamsar da kai?
Ya gamsar da ni sosai tun da an yi shi an gama lafiya.
To sakamakon zaben fa?
Sakamakon zabe, alhamdulillah.
Ni mai suna Shagari Binnin Tudu. Wallahi zaben da aka yi ni na yi farin ciki kuma na ji dadi, an yi lafiya, an gama lafiya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Labaran duniya na zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar ne Afirka ta Kudu ta yaba da amincewar kungiyar cinikayya ta duniya WTO na baiwa kasashe masu tasowa dama fara samar da allurar daga kafin coronavirus bayan fama da annobar na kusan shekaru biyu. Mun duba yarjejeniyar kuma yarjejeniya ce mai ƙarfi, inji ministan kasuwanci Ibrahim Patel, wanda tare da India da kungiyoyi masu zaman kansu suka yi ta kira da aka wadda haƙƙin mallaka kan samar da magungunan tunkarar coronavirus. Kungiyar kasuwanci ta duniya WTO ta ba da sanarwar sassauta takunkumin hana mallakar fasaha kan allurar rigakafin a wani mataki na samar da daidaiton damar yin amfani da fasaha alluran. Amma da yawa daga cikin masu lura da al'amarin yau da kullum sun soki lamirin takaitaccen lokaci da iyaka da aka saka. Dukkansu Afirka ta Kudu da India sun tofa albarkacin bakinsu game da buƙatarsu ta irin wannan matakin wanda suka ce ana buƙatar dakatar da nuna wariya a fannin rigakafi. Daga ƙarshe dubban mutane ne suka yi maci a tsakiyar birnin London a jiya Asabar domin nuna adawa da tsadar rayuwa a Burtaniya. Dubban jama'a ne suka yi tururuwa zuwa babban birnin Burtaniya domin gudanar da zanga-zangar neman gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen taimakawa mutanen da ke fuskantar matsi da hawa farashin kayayyakin da ke ƙaruwa da sauri fiye da albashinsu. An soki Prime Minister Boris Johnson da jinkirin mayar da martani game da matsalar tsadar rayuwa. Hawa farashi da tsadar kayayyaki a Burtaniya da Turai na ƙara ta'azzara yayin da yaƙin Rasha a Ukraine ya hana samar da makamashi da kayan abinci kamar alkama. Farashin ya riga ya tashi kafin yakin, yayin da farfaɗowar tattalin arzikin duniya daga cutar COVID-19 ya haifar da tsananin buƙatar kayayyaki. Masu zanga-zangar na ɗauke da tutoci masu ɗauke da saƙonni kamar a yanke yaƙi ba walwala ba. Sun yi ihu lokacin da suka wuce titin 10 Downing, wato gidan Prime Minister, a cewar faifan bidiyon da aka buga a shafukan sadarwa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan matsalolin da suka shafi rashin haihuwa, wato infertility a Turanci. Infertility wani yanayi ne da mace kan samu kanta a ciki na samun jinkirin daukar ciki ko kuma rashin samun cikin baki daya. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Surayya Awwal Sulaiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Barka mu je.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan matsalar jinkirin daukar ciki ko kuma rashin shigar ciki baki daya, wato infertility a Turanci.
Infertility a bayanance dai shine jinkirin daukan ciki ko rashin daukan ciki gaba daya a mace. Kuma shi wannan zai iya zamana cewa inda wanda ta samu jinkiri ne, misali kenan bata taba daukan ciki ba kwata-kwata, ko kuma wanda ta dauka a shekarun baya misali ko watanni amma ya zubi. Shi dai matsalan nan zai iya zamana matsalan mace ne ko kuma matsalan namiji ko kuma matsalan dukan su biyu. Ta gefen mace, matsalolin na da yawa. Zan iya bada misali. Na farko dai zai iya yiwuwa cewa tana da matsala ne da al'adanta wanda zai iya zamana akwai hormonal imbalance makarkashin shi kenan.
Wato al'adanta ba ta ganin shi kowane wata kenan?
Ba ta ganin shi kowane wata. Al'ada dama a tsarance kwana 21 zuwa 35 shine normal da zaka iya samu bambancin al'adan watan yau da watan gobe misali a na mace. To in ya wuce wannan ƙasa da kwana 21 ko sama da kwana 35, to akwai matsala. Wasu kuma al'adar nasu zai zo ne yana zubar da jini da yawa wanda makarkashiyan shi fibroid ne, fibroid na cikin mahaifa wanda yake sa cikin mahaifa inda ya kamata baby ya kwanta kar ya iya daukan baby. Wannan shi kanshi shi ma zai iya causing infertility. Sannan akwai wasu mata kuma wanda kwata-kwata akwai abin da muke kira tubes a cikin mahaifa, ta inda kwayoyin haihuwa na mace da namiji suke haɗu a samu juna biyu din. To su wannan tubes din, hanyar da wayannan kwayoyin suke haduwa, watakila ya toshe a jikin na mace bayan da za a yi a samu juna biyu. Ta gefen namiji, shi zai iya yiwuwa kwayoyin haihuwan nashi ne babu su, kwata-kwata jikin shi baya iya producing din su. Watakan koda watakila ya samu surgery ne, an yi mishi aiki a nan wurin shekarun da suka wuce, ko kuma wani cuta irin su gonorrhea da ake yi na daɗin nan bai treating da kyau ba, ko kuma ya shiga wani hadari da ya samu matsala da gaban shi, to ya toshe hanyar da wayannan kwayoyin za su iya fitowa. Sannan wasu kuma kawai kwata-kwata an toshe musu hanyar ne da kansu misali. Yawanci dai wannan infertility din da na fara bayani cewa akwai primary akwai secondary. Primary shine a da matan kwata-kwata bata taba daukan ciki ba, ko da mijinta na yanzu ko da mijinta na da bata taba daukan ciki ba, to wannan shine primary infertility, wato kan matsalan yana wurin matan kenan. Most likely in da tayi aure, misali kaman more than one miji matai auren mazaje biyu ko uku bata dauki ciki ba, to most likely matsalan a wurin ta ne. Sannan secondary infertility, maybe ta dauki ciki a da amma yayi ta zubewa, ko kuma ta haihu a da amma an bi yawan shekaru tsakanin wancan haihuwan zuwa yanzu bata kara daukan ciki ba, to ba a san me matsala ba. Sai iya yuwa ta an yi mata aiki ne, tiyata, ko ta samu wasu matsaloli kan hanya.
Ta yaya ake gane cewa mace ko namiji na dauke da wannan matsala ta rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwa?
Yawanci dai matan mu in suka zo suna wannan complaint din, ka samu tambaya ne, yaushe kika yi aure? Za ta iya ce maka ta yi aure wata 6, za ta ce maka shekara 3 da sauransu. To in suka zo haka nan, in dai har macen shekarunta ba su dare 35 ba, wasu muka tambaya auren ki ya wuce shekara 1, wannan dole ne za mu fara bincike akan ta. Amma in dai wata 6 wata 8 za mu kwantar da hankalinsu, mu musu bayani akan saduwa, yanayin da yanda ya kamata su sadu, kaman so 3 ya kamata a sati saduwa. Sannan it depends on al'adanta, domin akwai yanda muke calculating. In muka san tsawon al'adanta, akwai lokacin da za mu ce to lokacin nan fa ya kamata ki sadu da mai gida, ba wasa tsakanin wannan kwana maybe 14 zuwa 18, misali nake badawa, dole ki sadu da mai gida at least so 2 ko so 3, irin abubuwan nan dai. Ita fannin na mace kenan. Ita na mace in shekarunta kasa da 30 kuma aurenta ya fi shekara 1, ko kuma in shekarunta sun dare 35 kuma aurenta ya wuce wata 6, to za mu fara bincike. Amma binciken muna farawa ta fannin namiji ne, domin suna su yana da sauki, maniyi kawai za su kawo mana mu kai lab mu gada. In dai muka ga normal, to mun san matsalan ba daga namijin bane, sai mu fuskanci na mace, mu fara mata gwaje-gwaje, wanda na farko dai gaskiya yana da cin kuɗi, na biyu yana da cin lokaci, na uku yana da ciwo. Gwaje-gwajen da za mu yi wanda suna da ciwo, in dai misali wanda za mu fara da ita na mace shine za mu dauki jininta mu duba hormones ɗinta. In they are normal, shikenan sai mu ci gaba mu je mu yi scan, ultrasound, mu gani ko akwai fibroid. Don fibroid shi kanshi in yana ta cikin mahaifa ne, ba ta waje ba, don akwai fibroid ta wajen mahaifa, akwai fibroid ta cikin mahaifa, wanda shine yake sa jinin al'ada ya ringa heavy, ya ringa zuba da yawa har da guda. To in muka yi scan muka ga normal, in muka yi blood test muka ga hormone ɗinta normal, za mu iya ce mata ta je ta yi HSG. Wannan shine wanda zai duba hanyar da ƙwayayen haihuwa suke wucewa. HSG shine mai ciwo, sannan shi din zai nuna mana hanyoyin na in suna a bude, to mun san cewa ba matsalan wannan bane. To sai a bi wannan da treatment din da ya kamata, ko magunguna ko tiyata in ma fibroid ne da sauransu.
To likita, kamar mata ko maza in shekara nawa ne aka fi samu da irin wannan matsalar? Duk da kin yi maganar mata idan shekarunsu ya kai 35 ko kuma ƙasa da 35, a wani irin mataki na shekaru ne aka fi samun mace ko namiji da irin wannan matsala?
A mata dai daga shekaru 35 don ƙwayayen jikin mace suna raguwa, kwalitin suna raguwa, yawan suna raguwa daga shekaru 35 zuwa sama. Wasu dai zaki iya samu har shekaru 40 ƙwayayen suna da kyau, amma dai daga 35 zuwa sama zaki ga ƙwayaye dan fara raguwa ko kuma sun daina, kwalitin su ya ragu. Sannan a maza din gaskiya shekarun su yafi na matan yawa, don zaki samu namiji har shekaru 70 yana iya producing ƙwayoyin haihuwa mai kyau.
Wani lokacin zaki ga mata su ta samun cikin amma baya zama, sai ta zubewa, me ke kawo wannan matsalar?
Matsalolin wannan suna da dan dama, amma wanda muka fi cin karo da su sune muna cewa luteal phase defect, wato kan akwai wani hormone inda jikin mace ke producing idan ta dauki ciki, irin sati 8 zuwa 11 haka na daukan ciki, akwai hormones inda jikin ta ke producing kafin mabiya ya ci gaba da producing wannan hormone din. To idan jikin mace bai ci gaba da producing din shi, hormone din ba ya producing din shi yanda ya kamata ba, cikin ba zai zauna ba, sai fa an bata magani wanda zai yi supporting chicken. Na biyu wanda muka fi samu cin karo da shi kuma shine fibroid na cikin mahaifa, inda babin yake kwanciya kenan. Idan akwai fibroid a wurin, kaman tudu ne da zaki samu, kina kan kin ga siminti, sannan akwai dutsen da yasa yayi tudu. To inda har babi ya kwanta kan wannan tudu din, ba lalle bane ya samu kwanciyar da ya kamata yayi a cikin mahaifan, to nan da nan sai kiga wannan cikin ya bare. Wayannan biyun su ne wanda muka fi cin karo da su gaskiya, amma akwai su da yawa.
To likita, kamar misali idan har mace ta yi ciki su daya, ya zube, ta yi na biyu ya zube, akwai yiwuwar cewa in har ta zo asibiti na ukun zai zauna?
In ta zo asibiti, yawanci abin shawaran da muke basu, muka gansu a lokacin da cikin nan ya zube, za mu yi musu bayani akan yanda suka rasa ciki din, bayan mu yi musu tambayoyi da gwaje-gwajen da ya kamata, za mu ce to fa dalle watakila ga fibroid ne ya ja miki wannan matsalan naki, ko kuma kila zai yi rashin wannan yawan hormone din a jikinki shi ya ja miki wannan matsalan, ko kuma wasu din ma zaki gani kaman sun dauki cikin yan biyu ko yan uku misali, su ma suna yawan zubar da ciki a farko-farkon watanni. So duk wayannan za mu yi wa matan bayani akai gashi-gashi, kuma mu yi mu dauki mataki idan na fibroid din ne a yi mata aiki don nan gaba ya zauna da yardan Allah, idan kuma na rashin karancin wannan hormone din ne za mu bata, don akwai na sha, akwai na allura, akwai na sanyawa kuma ta gaban mace din wanda zai taya ta hormone din ya zama na akwai shi a jikinta har ya rike wannan cikin. Na uku, akwai wasu wanda bakin mahaifansu ne yake a bude, wanda kawai daga sun kai wata uku misali zuwa wata hudu sai kiga ciki ya fita. To wannan za mu kai su tiyata ne mu daura bakin mahaifansu, ana ce mishi cervical sacrilege. To wannan za su iya daukan ciki har lokacin da ya kamata su haihu. So once they an identify me ne matsala, za mu dauki mataki kuma da yadda Allah zai zauna.
To likita, sautari za ki ga idan irin wannan matsala ta sami mata sukan shiga wani hali, wani jan hankali za ki musu, wata sai ki ga ba ta jin dadin rayuwarta, ta ga kamar ko ita ta yi wani laifi ko wani abu makamancin haka.
Duk wani matsalan da ke tafiye da mutum ya zo gaban likita, bayani, cikakken bayani zai iya tallafa wasu pain in the patient din yake ji. Zaka iya mishi bayanin ga dalilin da yasa fa wannan abin ke faruwa, indai abin da gwaje-gwajen mu ya nuna ne da tambayoyin mu, ga abin da ke faruwa, ga kuma yanda zamu iya yi. Akwai wasu kuma wanda ba lalle bane, dama ba wani matsala bane, fita kawai yake wanda ba a san mene yake jawa ba. To wannan of course zaka yi involving mijin, zaka yi involving iyayenta, ɗan uwanta, su bata kulawa da ya kamata, wanda hankalinta zai kwanta ka a ringa cewa har yanzu bata haihu ba, amini damuwa, kuma yawanci a ringa cewa daga gefen mata ne. Once I identify cewa ga problem din, za iya gaya mata abi kuma yanda za iya treating din shi. In kuma ba abinda za iya treating bane, still tunatarwa akai-akai cewa ga matsalan, amma kuma da lokaci zai iya wucewa da sauransu. Wasu matan ma wanda ya ka samu cewa misali hanyar daukan cikin babu shi kwata-kwata, ta gefen mijin ko ta gefen matan ko ta gefen su dukan su biyu, sannan kuma ba su da kuɗi misali na yin IVF ko IUI, sauran assisted reproductive techniques da muke na zamani, to za a iya ba su shawaran daukan adoption. Za su iya zuwa gidan marayu su dauki yara. Wannan duka yarjejeniya ne tsakanin mata da mijin. Amma medically ta gefe, ta fannin likitoci kam, wayannan da na faɗa din ne na identifying problem din da kuma ba da treatment, shi ne muke yi.
Masu sauraron mu, kada da ya ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin, wato
Dr. Suraya Awal Suleiman,
sai kuma ni Hauwa Umar, da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Masu sauraro, kada a sha'afa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Dr. Sylvester Dachumo, ni pastor ne na Cooking, ina Cooking Headquarters Church a nan a Jos. Ganin yanayin kasar mu Nigeria kuma da duniya yadda take gaba daya, mun gane lallai gaskiya mun shiga matsala, mun shiga damuwa wadda ya fi karfin abin da za a duba mutum. an kuma duba littafi mai tsarki mun gane cewa idan duniya ya zama yadda ya zama haka babban abu shine a koma gaban Ubangiji a nemi gafara ko Krista ko masallata duk muka ce a nemi fuskan Allah mu je gaban Allah dan neman tuba a kira Allah dan ya ziyarci kasar mu wannan al'amari Ubangiji yayi mana shi babban abu shine mu dawo gabansa dan rayuwa ya zama yadda yake so ya zama da albarka dan a gaskiya yanayin mu a yau Allah ya juya fuskarsa ba abin da ya zama da albarka ba abin da ya zama da karuwa a zaman mutum ko iyalai ko kasa kanta Ubangiji ya juya mana baya muna nema mu dawo gabansa dan ya canza yanayin mu
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
shirin bi o e hausa kasuwa akai miki doni kasuwa
Jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan Radio Murya Amurka barkanku da warhaka. Barkanku da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole. Sunana Mansur Sani daga nan jihar Maraki Jamhuriyar Niger nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri inda a halin yanzu kamar yadda kuke jin hayaniya ina kasuwar Mangoro dake Shatale-Talen Sonita. A duk shekara a daidai irin wannan lokaci mata da yara kanana kan mai da hankali wajen kasuwar Mangoro inda a halin yanzu ma nake tsinkayen wasu daga cikin masu saye da masu saidawar ba tare da bata lokaci ba ku kasance tare da mu a cikin shirin kasuwa kai miki dole ba tare da bata lokaci ba za mu tattauna da wasu daga cikin masu sana'ar Mangoro a wannan wuri kamar yanda kuke jin hayaniyar sai da sayarwa din yau sai ku ga masu sauraro sunanku
na labari dalan
ku ga mana yanda aka kuka fara wannan kasuwa ta Mangoro
dai Allah ranan muke samun tuwon mu wajen Allah Allah yana ba mu abincin da za mu ci ciki kuma har mu samu mu yaran mu yan marayuka cikin mu su komi da komi
kala nawa ne Mangoro ki kake kafa
babu kala da babu akwai papa na harko akwai mai lalle akwai mai mara akwai mai kunku akwai mai fuska bala akwai mai bakin tsuntsu babu kala da babu akwai mai siminti akwai mai ranza akwai mai kundu bakin kenan
duk kalolin mangwara ne
kalolin mangwara ne an kaga
kuma wanda kuka gani kun san
shi wanda man ka gani kuma mun sai
gashi kun zo kasuwa me za ku ci ma mata
dama in ka ji maraya rago wanda azam na shine rago ko ba maraya ne in ka hunce kana bidan naka na kanka Allah sai ya baka halaliya ka kai biyan bukata da shi
sunana na da lawali
to dana gashi mun iske ku a wagga kasuwa ta
Sonita
to yaya kasuwar take
kasuwa alhamdulillah
ba da wani lokaci kuka fara wannan sana'a
wani da ga sana'a riba ne na fara yin ta gaskiya ta Mangoro tunda mai gida na rasa aka bar da ƴan marayu su 11
Allah sarki
to muka fara ga sana'a dai ga ta ne bakin gwalgwado a ci a share ba lahi ko ba gaskiya ka kore ma bakin ka gwada
haka zalaka akwai ƴan mata waɗanda suke zuwa a wannan kasuwa wanda su ma za mu tattauna da su domin jin nasu guri da kuma nuhun da suka samu gaba a cikin wannan sana'a. Gaya mini sunanki.
Sunana Amira.
Amira.
Sana'a ta ina zuwa ina sai da Mangoro bakin Sonita bakin Rampol.
Kamar roba nawa kike daukowa kuma daga yana ke kawo shi.
To muna zuwa daga Surar garin Dauro muna zuwa nan bakin Rampol muna sai da Mangoro ina kawowa roba biyu roba guda ina kawo kankana kuma ina kawo manya har da Allah ya ce a saida da Allah kuma ya kawo yanayin kasuwa in ba sai da mu koma da shi bana zuwa kasuwa kuma kana zuwa maranta
malama salamu tace daga kaukai
to malama salamu ta gashi na iske kinan Sonita mi aka zo yi
kasuwa ne zo yi kuma harkan Mangoro
to madalla
Roba nawa kika kawo?
Na kawo kamar roba da ta kai 20.
Roba nawa?
20.
Ana haka. Ya kuce fama da mutane.
A gaskiya alhamdulillah sai dai matsalar wasu ne. In sun zo sun taba wasu ba dan su sayi ba.
Ai mun sunan
ki? Sunana na malama
Zainab ba.
Mangwarin ke sai da. To kasuwar mangwari ke ga ta nan muna yi ba waya ba dai.
To kamar yanda dai kuka sani irin wannan kasuwanni ba za su hara tsafsa ta dama kala kala ba. Inda baitin masu sayar da mangwaran a nan tsakiyar su akwai wani bawan Allah mai sai da leda.
Wallahi da farko dai ina tuna mata cewa ni sunana Abdullahi Ibrahim. Tebur nika sai da wa da sarwan su da shayi kuma.
Yauwa ga ka tsakiyar mata masu mangwara da gwaba.
Wallahi lahiya no ba wata matsala. Tunda dai leda dai kan Allah alhamdulillah.
Kai kana kasuwar leda kake yi a wurin?
Ina kuma in sun doka ko babu ne nan ko zanna masallaci ma sai in bar musu ledar da nazo su hada min kudi na kuma ana ini gudan ini mai dokar ta 40 ta 60 fake kawai da mare sai yayi mun tattara kawai sai su ba mu kudi na wallahi lahi alo kago ni suna zakwa sai ka an sa mai ledar guda ci sai an kara mai ina iya ma in daga hayanin ta yawa in doka ma kawai
dan ka kashe
rike oh in zuwa gida wa in meka ka gani ko
wannan wuri dai na kasuwar sunita da mata da yara ke hada-hadar saye da sayar da mangwaro na cikin wurare na babbar hanya a wannan jaha ta Maradi kamar yadda kuke jin kwaramniyar motoci a daya daga cikin masu saye wanda ga dukkanin alamu matafiyi ne da motar shi domin sayan wannan mangwaro mai alfanu na jahar Maradi.
Nuhu da yamai nike to na biyo dai ta nan Maradi to wannan mangwaron da ni ishe ka san mangwaro na Maradi na jaruna ne ba dai ne ba yayi armishi kwa yana dadi sosai ma a wuce dai nike na zo garin gobara kuma na shi mangwaro mai kyau kuma na shi nice to bari dan tai maka a free din da sauki dan ka sai na gida saboda ka tai maka musu ma ai kaga yan mata ne suna kasuwanci kenan ka sai gare su su ma sun samu su dan jujuya da abin da za su samu
da wannan ne muka kawo ƙarshen abin da ya sauka a cikin wannan shiri na kasuwa a kai muke dole. Amadin sauran abokan aiki na sashen Hausa na murya Amurka da suka yi ma wannan shiri hidima ya je a cikin kunnuwanku. Tunana Mansur Sani nake cewa a kasance lafiya.
Kasuwa a kai muke dole. Kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
kasuwa a kai miki dole
ya ta Amerika ga mu shirin biki ko mana gari
kasuwa a kai miki dole
farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai miki dole.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Na haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.